إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبود بوديا سنتبت جعل سبحانه وتعالى مدوك كنسركي ميكوا ميكو ميوان ديرايا مزوع وانا يمتي مي البركة يمتي الله دي درالي تنين أكوك وطن جمادة الأولى هجر من ذرهما صلى الله عليه وسلم daga rummaka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara hada mu a wannan cibiya mai albarka, Markazu Salafiyya, wacce take lamba 46 titin Majaratul Wada Zaria, tare da ƴan uwanmu da abokanai na alkhairi, domin ci gaba da karatun littafi mai albarka, littafin Akhlaqu Hamalati Alquran, littafin da a cikinsa malam yake baje koli, yake mana kanikancin ɗabi'u, yake ƙoƙarin dora mu akan wata hanya da wani tafarki wanda ya ciro ko ya haska wannan tafarkin da ayoyi da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Littafin da yake hango, yake haska ko maka rayuwar magabata da irin dabi'u na kirki da arziki da suka siffanta da su. Littafin da yake ce maka in dai da gaske ne kana so ka bi tafarkin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, kana so ka dabbaka sunnarsa, kana so ka yi aiki da abin da ka ilmanta da shi, kana so a ga tasirin iliminka, to dole ne ba ganin dama ba waɗannan sufofin in siffanta da su, ka siffanta da su, mu siffanta da su. Littafin da yake ce mana in dai muna son tsira, muna son ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, muna son tsarkin zuciya da ɗaukakuwar daraja da samun babban matsayi idan an koma ga Allah, to mai riko da ɗabi'u da siffofin da aka ambata a wannan littafi, wanda karatun kamar yadda nake faɗa kullum ya shafe ni, ne mai magana ya shafe ka, kai mai sauraro ya shafe ki, ya shafe mu duka. Fahun fihi shuraka, duka muna tarayya a wajen koyan ɗabi'u daga karatun da malam ya baje ko ya bayyana a cikin wannan littafi mai albarka. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان يقرأ القرآن على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله، ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وهو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس من خمس من خمس من خمس من خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسا. فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيده على أرفق ما يكون. فإن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه. فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله. ولا ينبغي له أن يبدر من يلقنه فيزهد فيه. وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره. ولا يجفو عليه إن جفى عليه. ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه. وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك فبالحري أن يعرف حقك. لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب يعرفون الحق على أنفسهم. فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه. فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء. وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. wannan shine majalisin mu na 52 a majalisin da ya gabata malam ya bijiro da mawdu'ai masu matukar muhimmanci waɗanda suke kokarin saita zuciya da tsarkake duk wani datti da wani virus da wani dagwale da yake cikin ta domin kai a matsayinka na malami ne koyarwa ka siffanta da tsarkin zuciya har a gani a kas har ɗalibanka su shaida kuma su tasirantu da wannan tsarkin. Sai bayan wannan sai malam ya bijiro da ɗabi'un wanda yake karanta Qur'ani a wajen malam. Me yake so ya ce maka bisa wannan tsarin? Kai you have to lead by example. Kai ka zama jagora, kai mai koyarwa. Ka zama jagora wajen tsarkin zuciya, ka zama jagora wajen kyawawan ɗabi'u, ka zama jagora wajen kyawawan nafuzza, ka zama jagora abin buga misali wajen siffantuwa da duk wata siffa ta kirki. To idan aka samu wannan, to wani daga nesa kafin ma ya zo ya tankwashe kafa a wajenka ko a gabanka, sai taraf ka cafko shi ko a masa makata da wannan kyawun ɗabi'un sai ya girmama ka ya baka kyakkyawan a sauraro. Da wannan sai ka zama kana da ɗalibai kala biyu. Akwai kala ɗaliban da suke tankwashe kafa a gabanka su koyi karatu su koyi ɗabi'u. Akwai kuma ɗaliban da daga nesa ne suke hango ɗabi'u suke koyi da kai ko kuma suke koyan karatun ɗabi'u. Wa fi kullin khair, sai ya kasance a kowanne ka samu alkhairi ka samu albarkar karatu. To a wannan babin sai malam ya kawo babin da ke magana akan ɗabi'un wanda yake karanta Qur'ani a gaban malami. Sai ka ce babin da zai magana akan siffofi ko hai'a ko suluki ko yanayin abubuwan da ɗalibi ya kamata ya siffanta da su, sawa'un ɗalibin Qur'ani ne ko ɗalibin hadisi ne ko ɗalibin fiqhu ne ko ɗalibin koma menene na ilimi. Babun zikru akhlaqi man yaqra'u al-Qur'ana 'ala al-muqri, ko babu zikri akhlaqi man yaqra'u al-Qur'ana 'ala al-muqri. Babun ay hadha babun, ko ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على غيره، أي في ذكر كذا كذا كذا. ko babu zikri akhlaqi alarci da idafa da rashin idafan nan wanne yake babun zikru akhlaqi man yakra alqur'ana ala bukhari ko babu zikri akhlaqi man yakra alqur'ana ala ghairi wanne yake na ace babun me dalili kamar me kowanne yana da ma'ana daidai gurgurdan yadda mawkifin yake babun zikru akhlaqi man yakra alquran wannan a balaga akwai tashwiki a ciki kun san a larabci a balaga akwai abin da ake ce masa al-asalibut tashwiqiyya salo na magana wanda yake tsinkar da miyau miyan wane miyan mai sauraro salon magana wanda yake fisgo mai sauraro ko hankalin shi ya tafi wani waje sai ya dawo to daga ci akwai wannan babun kofa fasali tattaunawa za na ne kowa hankalin shi zai dawo fi zikiri kaza 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 kaman ala kaga uslubi ne na jawo hankali ayyuhan nas to me zaka ce mana mu ne mutane mun fahimta fa adzana muazzin ayyatuha al'ir innakum lasariqun kaga an jawo hankali ne an fisgo kwakwalwa da kunnan mai sauraro dole sai ya saurara amma in ka dauki babu zikri to shi kuma wannan yana da wata fa'ida a balagar har yanzu ita kuma fa'idar tana da alaka da aljazala lafziyya aljazala lafziyya aljazala lafziyya babi ne karatu ne mai dan zurfi a balaga akwai jumlar da zaka ambace ta zaka tattaro ma'anoni da yawa amma furici da lafazinta da statement ɗinta bai da dadi da yawa a kunne mun fahimta akwai kuma kalmar da bata tara ma'anoni jumlar da bata tara ma'anoni da yawa ba amma kuma ta bangaren pronunciation da fadanta in kaji tana da wani amo da gardi a kunne shine aljazala lafziyya to yanzu misali a kunnan ka in nace maka babun zikru akhlaqi man yaqra'u alqur'ana 'ala al-muqri ko kuma nace maka babu zikri akhlaqi man yaqra'u alqur'ana 'ala al-muqri wanne yafi dadin ji a nabi dai aljazala lafziyya kenan babu akhlaqi man yaqra'u alqur'ana 'ala al-muqri babun zikru akhlaqi man yaqra'u alqur'ana 'ala al-muqri wanne yafi dadin babu zikri akhlaqi to amma kuma wanne ya fi tara ma'ana ta uslubi tashwiqi da me da muka ambata na farkon babun zikru wanne yafi ya danganta daga mawkifin ko inda ake ina fata mun gane duka waɗannan jama'a yana nuna maka baina kausin ko in bracket muhimmancin larabci a fagen karatu ga ɗalibin ilimi akwai fa'idoji da yawa da za ka rika samu a ta sanadiyar zurfin iliminka a babu larabci malam ya ce a kala Muhammadu ibn al-Husayn yana ba mu labari da kanshi shine mai magana rahimahullah idan ya kasance wannan lafazin na malam ne to wannan rahimahullah ma'ana as'alullah subhanahu wa ta'ala an yarhamani ni mai magana kenan idan kuma annasikh ne wanda yake na kaltowa ne yake fada kaga addu'a yake ma abucin littafi malam yace man kana yaqra'u alqur'ana ala ghairihi wanda yake karanta qur'ani a wajen malamin sa me yasa malam yace ala ghairihi ga wanin sa to dama hal taqra'u alqur'ana ala nafsik wa anta tata'allam wannan ana kiransa hashu a larabci hashu shine wani ciko na audiga ko wani abu da za a kawo wanda ko ka cire shi in ka cire shi
cire shi ba zai cutar ba. Man kana yaqra'ul qur'ana wa yatalaqqan, talaqqun din an riga an san cewa kana yi ne a wajen wani. Wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi, sai ce mene qablahu, walakinni an ilmi ma fi ghadin ani. Wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi, sai ce qablahu, da jiya, sai ce jiya da take kafin yau. Ai cewa kafin yau hashu ne, ba bukata, kowa ya san jiya ai kafin yau take. Mun fahimta, to wannan shi ake kira hashu. Mun fahimta. Sai ya ce fayan waye talakkan, yake kokarin koyan karatun Qur'ani a wajen malaminsa. To amma daga cikin fa'idojin da ya sa ya ce ala ghairihi, ba dole ba ne wanda kake karatun a wajensa ya kasance malaminka ne a dunkule. A kila a wannan babin ne yanzu ya fi ka ilimi. Mun fahimta. So a wannan ilimin shi malaminka ne, amma a gaba ɗaya kila shi ne malamin, kai ne malamin shi. Mun fahimta. Daga cikin hikimar zancen malam kenan. Za mu zo mu ji ƙarin bayani a gaba. Malam ya ce fa yanbaghi lahu an yuhsina al-adaba fi julusihi bayna yadayhi. Daga cikin nasihar da nake maka tun farkon al'amarinka, idan ka zo za ka zauna a gaban shi, to ahsinil adaba fi julusika bayna yadayhi, ka kyautata zama sanda za ka zo za ka zauna a gaban malam. Me malam yake so ya ce mana? Ashe akwai wani zama na musamman na ilimi a majalisin ilimi. Akwai zaman da ka ga wanda ya zauna irin wannan zaman, ka san zama ne wanda na ga wani ya fara gyara zaman shi. Kana gani ka san wannan zaman na girmama Qur'ani, na girmama ilimi, na girmama majalisi. Kaga ashe akwai wata darasawa da ake ba ilimi kenan. Karka ce a wannan malamin mun saba da shi ba ko ba, a ilimin shi yana da haƙƙi a kanka. Sannan wanda ya kake karatu a gaban shi, shi ma ya cancanci ka karrama shi, ka girmama shi, saboda me? Yana da wata hajar da kake buƙata a wajen shi. Saboda me? Saboda yin hakan ma ibada ne. Malam ya ce wa yatawadau fi julusihi, sannan ya zama akwai tawalu'u da kankan da kai a hai'an zamar. Yanzu fa ba tafiyar ka ake magana ba, ba yanda kace ma malam magana ba, a zaman ka ma ya kasance akwai kankan da kai da girmamawa. Yanzu in zan tambaye mu, ya za a yi ilimin da aka same shi ta wannan hanyar ba zai yi albarka ba? Ya za a yi kuma akasin haka a samu albarka? Dalibin da yake malaminsa kallon uku ahu, dalibin da yake so ya kura malaminsa, dalibin da kullum binciken kuskuren malam yake yi domin ya ce nan ba daidai ba ne, dalibin da kullum yake so ya nuna ya yi karatu, dalibin da yake so ya nuna nan mun riga mun yi tuntuni ai mana wani, ta yana karatun shi zai albarka? Albarka ba isa in sa ma karatuna albarka ba, ban isa in sa ma kaina albarka ba. Albarkar tana zuwa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, shi kuma Allah baya sanya albarka akan abin da bai da tsarki. Allah zai sa albarka ga al'amarin mutumin da zuciyarsa akwai rungumar duniya, akwai nuna ƙaba ba da nuna isa, akwai nuna cewa na iya, duk bayan da za a yi mutum ya samu albarka. Kuma ko ka ɓoye zancenka yana nuna akasin haka, watan wata rana sai Allah ya bankaɗo fayil ɗinka sai an gane. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha tahfa 'ala an-nasi tu'lami. Haka Zuhair yake cewa duk yadda in dai akwai wani ta ɗabi'ar mutum ya yi ƙoƙarin ɓoyewa kar a gani, watan wata rana sai an bankaɗo sirrinsa, sai true color ko fiction shi, asalin black and white ɗin sai ya fito. Kyamara ba za ta gyara wannan ba, yawwa filter ba za ta gyara ba, yawwa sai an gano. Saboda me? Saboda idan an ɓoye ma mutane wani abu an yaudare su, to Allah subhanahu wa ta'ala ba za a yi masa haka ba, kuma sai ya kunyata mutum sai ya bayyana shi. Shi yasa kullum ya zama daga cikin addu'o'inka Allah ya sanya abin da yake bayyana a zahiri na kirkinka ga mutane Allah ya sa cikin container zuciyarka yafi abin da yake bayyana kuma hasali ma kai himma wajen alakarka da Allah da cikin zuciyar tafi abin da aka ake gani to duran da aka tashi ban kado wani abu sai ban kado abin da yafi bayyana ma alkhairi mun bayyana Allah ya samu dace Allah ya azurta mu mallan yace wa yakunu muqbilan alayhi ba zaman kadai zaka yi ba muqbilan alayhi kana kallon shi zuciyarka ta fuskance shi akwai concentration akwai mai da hankali mu duba hadisin jibril fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya muhammad waye malamin ana annabi muhammad mai dalili ka karanta karshen hadisin mana ataakum yu'allimkum dinakum shine malamin ai so amma da yake ilimi yana da wata hai'a daga cikin siffofin da ake so a subbanta da shi a cikin hidimar ilimi dole a samu concentration shi yasa jibril alaihi salam sai yayi abin da zai jawo hankalin masu sauraro mun fahimta wa yakunu muqbilan alaihi ina wanda ana karatu yana daddanna waya ina wanda kuma wayar ma ringin za ta yi ashe kaga sai ajin rida sun san irin abin da muke yi da sun ce zahabatil barakatu an abin nan udhibatil barakatu an tafiyar da albarka kila wani dan tasarrufi da za ka yi wanda zai nuna rashin girman majalisi kila ka yi abin da za a zara albarka kila a kusa da kai akwai bayin Allah aljanun suna nan suna kallon ka wannan bai da hankali me yasa zai rika mana haka ka sani ba ga mala'iku kuma saboda haka yana da kyau a girmama majalisan ilimi idan kana da wani abin da zai sa hankalinka ya ragu tashi ka nemi izini ka fita ka je ka gama ka dawo wannan shine abin da ya kamata fa in bajira alayhi ihtamalahu abbajir والضجر شنو اسمه الفاعل كنا بجرة هو البجر شنو متن يقوس على كي يزوج يش تزوجي أكن الأمر إنك يا زمان كوي يقوس كربو ko kuma kana takura shi ko kuma wani abin da dai yake da alaka da rashin jin dadi na zuciya to ihtamalahu ko da malamin ka yana maka wata dabi'u wanda yake nuna ya kota ya gaji a kai hakuri saboda me wannan tafarki ne da ba a kaiwa ga gaci a cikin sa dole sai an hada da hakuri innaka lan tastati'a ma hiya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra دون سيد حقولي دون سيد حقولي وإن زجره احتمله هذا ما لن يناتي مكا وطن وطرانا كيلا وانا ما لن يناتي مكا بعد إليبا كيلا يتن كوسسا مكا لفظي كيلا يمكا وانا تصرفي وانا أبند ذاك جبادة ديتو احتمله ليس ما لن يأمباني ده احتمله الاحتمال يستعمل في الأثقال din in kaji an ce al-ihtimal daukan wani abu nauyi ne li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilm ko kaga li yahmilu dauka zanuban nauyi ne to nan ihtimalahu malan yana nufin abinda zaka dauka fa yana da wahala ga zuciya sai ka daure da yawa daga cikin dalibai sukan kosa da abinda malamai suka yi musu ba su ji dadi ba sai su bar karatu shikenan waye cutu shi malami ya riga ya karantu in kai da ka gudu ka bar karatu kai ne ka cutu amma idan kai hakuri watan wata rana ka gama tsotse karatun malam ka sha ka koshi shikenan in ka gama ba malam bai sai ya ce dawo min da karatun ba ko ba haka ba duk cikin albarkar ilimi kenan jama'a wani in ya baka jari
zai iya zuwa ya ce ya fasa ka dawo mai da jarinsa. Amma ilimi ba a ba da bashin shi, in an baka an riga an baka ba ya sa a ɗauka ba. Idan kuma ya baka ba daidai ba ya ce a wayo ne ma ba daidai na baka ba, ya cuci kanshi don ya yi abin da ba daidai ba. Mun fahimta? Ilimi kenan. Shi ya sa babu kyauta da falala a duniya da take gida. Allah ka ilmantar da mu. Malam ya ce wa rafaqa bihi, sai ya tausasa mu'amala da shi. Wa taqada lahu al-haybata wal istihya'a min. Wannan fa maganar ana faɗa akan wane, wanda fa malamin da mai maka ba daidai ba, wanda ya maka ba daidai ba kai afwan, malamin da ya dan kausasa lafazi, to taqid lahu al-hayba, ka rika ganin girman sa da karisman sa da cika idan sa, sannan ka rika jin kunyar sa. To wanda kuma ba haka ba, shi kuma kaga ka zama taliya da kalallaba a gaban shi kenan, sai yadda yake. Haka ake neman ilimi, haka ake girmama ilimi, sai Allah ya sanya maka albarka a ciki. Irin wannan girmamawar ga masu ilimi ita ce abinda makarantar Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ta koyar da sahabbai tun daga zaman su, natsuwar su, kyakkyawan sauraron su. They listen attentively, yana suna kyakkyawan sauraron ta anna ala ruhusihim abai, kai ka ce akwai tsuntsaye akan abin nan, kaga hai'ar kenan, zaman kenan. Idan sun zo kuma gaban malamin, za su girmama shi, za su yi ijlalinsa. Saboda me? Ijlalin lil ilm wa ikbaran lil ilm, girmama ilimi. Ibn Abbas radiyallahu anhu an ruwaito daga wajen shi yana cewa na duba a hidimar ilimi ga ma'abota ilimi, sai falam ajid aksara minhu illa fil ansar, ko falam ajid aksarahu illa fil ansar, sai na ga ba waɗanda suka tara ilimi kamar mutanen al-ansar, mutanen Madina. Sai Ibn Abbas da kanshi sai yake cewa na kasance ina zuwa kofar gidan malamina tun da sanyin safiya, in fa'ata sawwat fa'ata wasat kai, sai in kishingida wa, sannan kuma in ja bargona da mayafina in dan dunkule a kofar gidansa ina jiransa, har sai can gabda azhar malam ya fito sai ya ganni, sai ya ce منذ متى كنت هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, tun yaushe kake nan ya kai dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu منذ وقت طويل, ina nan tun lokaci kaza. Ya misali yace tun awa hudu da suka wuce, sai yace bi sama sana'at, baka kyauta ba da wannan abin da kai, kai ai dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai kai kaza ne, kai kaza ne, bai kamata kai wannan ba. Ibn Abbas yace ina ai bai kamata in gaggauta maka ka fito ba har sai ka samu natsuwa ka biya bukatunka, li astatiba bidhalik, domin kai ma in ka fito, ka fito cikin farin ciki ba takura maka nayi. A wata riwayar Ibn Abbas ya ce ai haka aka koyar da mu mu yi ma malamanmu, awa uku, awa huɗu, awa biyar, ina wanda da malami ya yi jinkiri zai ta duba sato ba zai zo ba ridahin ta shi. Mun fahimta? Ina wanda zai ta jin ba daidai ba, ina wanda ta ba. Ashe muna bambanta tsakanin ilimi da ɗabi'un masu ilimi, kuma daidai shi ne ilimin a haɗa shi da ɗabi'un masu ilimi, sawa'un mu malamai ne ko masu koya ne duka. Shi yasa nike malamai ke faɗa, kuma nike yawan maimaitawa, akwai wasu abubuwan da su suke kawo albarka a cikin ilimi, ba yawan ilimi ne yake kawo albarka ba. Daga cikin manyan abubuwan da suke kawo albarka a cikin ilimi shine, abu na farko, neman yardar Allah a cikin zuciyarka. Idan Allah ya ga zuciyarka ba abin da ke cikinta sai ikhlasi da neman yardarsa, to wallahi ilimin kaɗan kaɗan sai a mai wankan ruwan albarka, shikenan sai kaga ana ta bude maka kofofin fahimta, kai ma da za a tambaye ka ya ake ka fahimci waɗannan abubuwan, ba za ka iya bayani me ya baka wannan da taimakon Allah, shine neman yardarsa. Abu na biyu da yake taimakawa wajen wajen samun albarka da yardar Allah subhanahu wataala a cikin al'amuranka shine tawalu'unka da zuciyar da rantsunawar zuciyarka ga Allah wanda yake shine mai ilmantarwa, sannan ga malamai waɗanda kake karatu a wajensu. Ashe wasu daga cikinmu muna rasa albarka ne a karatu saboda yadda muka mu'amalanci malamanmu, sun koya mana sun mana komai amma tunda ba mu yi musu yadda ya kamata ba sai ga karatun sai a cire albarka, ma'ana ga karatu amma babu ilimi, ga dukiya amma babu arziki. Din karatu da ban ilimi da ba, karatu shine alhudahudanci ka zama fardesan karatu, amma ilimin shine aka gauraya da tarbiyya tarkin zuciya na san wannan ilimin a cikin rayuwarka, wannan shine ilimi. Kamar yadda dukiya ita ce tsabar adali da figo da yake hannunka, amma arziki ba albarka da alkhairin dukiya shine arziki. Mun fahimta? Saboda haka daga cikin abin da yake kawo albarka a cikin ilimi, abu na uku shine kokarin aiki da abin da ka ilmanta da shi. Idan Allah subhanahu wataala ya san cewa duk abin da ka sani kana kokarin aiki da shi, to sai Allah ya zuba albarka a cikin ilminka. Abu na hudu daga cikin abubuwan da suke kawo albarka a cikin ilimi, juriya da dagewa da hakuri. Juriya, dagewa da hakuri. Akwai mutanen da asali karatun da suka yi ba mai yawa bane da yawa, amma da suka jure wahalhalun da suka fuskance su a hanyar neman ilimi, to Allah sai ya duba irin wahalar su da juriyar su, sai aka saka musu da albarka, sai Allah ya sanya albarka a ilimin su. Zai wahala kaga albarka a cikin ilimin wani ba tare da sukuntuwa da ɗaya daga cikin sukofin nan ba, wanda kuma ya haɗe su gaba ɗaya, to albarka za ta fi bayyana a cikin ilimin su. Allah ta azurta mu da waɗannan suku. A nan kafin mu ci gaba, malam ya yi amfani da lafazin wayatalakkan, talakkuni, ma'ana ka je ka zauna ka tankwashe kafa a babin ilimin Qur'ani a rika karanta maka kana kallon bakin malami kana koyi da yadda yake faɗa. Malam yana so ya nuna maka a nan cewa Qur'ani duk yadda ka kai ga ilimi a wani babi, to a babin karatun Qur'ani sai ka koya. Ba zai yi kawai din na iya hadisi fiqh Qur'ani ma kawai in bude shi, a'a, sai tajwidin nan kawaid na karatun Qur'ani sai an koya. Shi yasa Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana, latulqal qur'an, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kokarin taskancewa da kokarin iya abinda ake koya masa har ya kasance jahala yuharriku shafataihi, domin ya sauri ya rike abinda ake koyar da shi, take anan Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Karka gaggawa, karka damu, muna baka lamuni da ashwaran cewa duk abinda aka koya maka da an gama tilawar sa zaka ji ka iyaka kiyaye shi. To kaifa da ni, kaga ba mu da wannan, kaga dole kana buƙatar koya da abin nan. Shi yasa yake da kyau mu fahimci cewa abu na biyar da yake kawo albarka da ilimi shine bayan abubuwa guda hudu can, ka tankwashe kafa a gaban wani kai karatu. Ba wai din kila abinda za ka yi karatun a wajen shi ba ka iya ba, ka fito daga gida ka yarda bari in je in tankwashe kafa a gaban wani, ai wannan ana sarrafa fikin girman kai ne a ɗabi'ar mutum. to daga nan sai Allah ya sa maka albarka. Amma wani kila yana nan yana so, amma yana jin nauyi, yana jin kunya, yana jin kaza, yana shikenan ya haramta ma kanshi. Wani da ya haka gware ya je ya samu littafi ya ta duba yana kokarin fahimta, ina auradaha sa'dun wa sa'dun mustamil ma hakaza turadu ya sa'dul ibil. Haka mai hikima yake cewa auradaha sa'dun wa sa'dun mustamil ma hakaza turadu ya sa'dul ibil. Sa'du ne yana kiwon raquma, yana koro su wai su je rafi. Amma wa sa'dun mustamil yana kora raquman sa, amma yayi haka sai yace ma hakaza turadu ya sa'dul ibil, ya kai sa'du ba haka ake kora raquma zuwa tafki ba, dole sai kai haka da hannunka ka rike sanda. Saboda haka duk wanda yace littafi zai bude karatu har abada, akwai wata albarkar da ba zai samu ba har abada. Ko magana yake yi akwai wasu siffofi da za zai tsufanta da su na rashin girmamawa saboda bai samu karatun ta yadda ya kamata ba. Mallam yusafi aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati bununu man ankara al ashya'a duna tayakkunin wa tathabbutin fa mu'anidun maftunu al kutbu tadhkiratun لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. حكى ابن العريف الصنهاجي يكي تشيرا لكن بيتو تنسى ما سدادي نا حدث ونم بيت دجا بمال ممو عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي dan mai adwa'ul bayan, yana daga cikin malaman da tsakaninmu da shi sai addu'a ta alkhairi da abin nan ya koyar da mu shekaru da yawa ilimin Qur'ani, larabcin Qur'ani, ijazul Qur'an, sanya mana kaunar larabci da balaga, sanya mana koya mana yadda za a rika tunani, zurfafa tunani. Wannan bawan Allah ya taimake mu sosai, Allah saka masa da alkhairi. To kamar shekara na fara naji wannan baitocin nashi ina jin she 2001 fara jin wannan baitocin. Yake mai mawakin yake cewa man lam yusafi aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati bununu من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. Yake cewa duk wanda bai tankwashe kafa ya je gaban malami an koya masa karatu ba, fayaqinuhu fil mushkilati bununu, sai ya gama yadda da cewa wannan kofi ne a fagen ilimi, sai ya gama gamsuwa can sai ga ashe biro ne. Kaga akwai matsala kenan, kuma wallahi haka ne. Sai ka gama ɗauka kaza ne, sai ka zo gaban malami sai ka ga shi ba haka ba ne, sai za a samu albarka. Kai ka tambace kafa kana ta kokari na gama littafi kaza, ka ga sai gaban malami akwai wata fa'ida ta minti daya. Wallahi idan malamin ka ya ban kado maka tafi kwana tafi wata 40 na karatun ka kai, sai yake cewa fayaqinuhu fil mushkilati bununu. Kaga abinda yace bai ce fayaqinuhu fil mushkilati banba, a'a fayaqinuhu fil mushkilati bununu jam'i ne, yaqini daya nashi to tari da tilin shakku ne kawai. Sai yace man ankara al ashya'a duna tayaqqunin, wanda ya dinga musu da abubuwa ba tare da tabbatarwa ba. Me yake nufi? Yana so ya ce maka duk wanda bai yi karatu a gaban malami ba shine yafi musu akan abubuwa, ko ba haka ba? sai yace duna tayakkunin wa tathabbutin fa mu'anidun maftunu, sune masu tankarin gaddama da jayayya, kuma zaka ga sai an fitine shi a cikin ilimin sa. Ka duba ta gani, duk wanda ya san kwashe kafa a gaban malamai ya karatu, sai ka same shi da girma wa mutane, da darasa su, da sanin kimar su. Ko kuskure aka yi ya tashi gyara, zai yi amfani da lafazi masu kyau, lafuzza masu kyau, wanda abin da ya kamata kenan. Sai ya ce al-kutbu tadhkiratun liman huwa alim, littafi da kake gani ai wasu kundaye ne, wasu kundi ne da suke taimakon wanda yake malami ya fahimci, ya tunatar da shi, ko kuma ya shiga cikin su ya bincike. Amma ba wanda dan bana bakwai bai fahimci komai ba, kawai a Buharin nan ai zamu fara karantawa, a kaza, in ka zaunar da shi cewa to yi min sharhin hadisin, hadisi ɗaya daga cikin arba'in nawawiyya, sai ka ji bai sani ba. Amma ya ce a Buhari ke so, daga jin lafazin ka san bai san Buhari ba, bai san Bukhari ba, mun fahimta. Saboda haka mu gane cewa karatun nan da tadarruji ake neman sa, kuma akwai hanyar da ake nema, dole ne ka bi jadda, ka bi hanya. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ake a bayan ƙasa ba a yi mai fasahar sa ba, ba a yi mai iya maganar sa ba, ba a yi mai balaga da zalaka da iya salanzance irin na manzon Allah sa, ba a yi wanda aka bashi jawami'ul kalim, dunkulallun kalmomi masu dauke da tarin safanni irin shi ba. Amma ne Qur'ani sai aka turo Jibril aka ce ya koya masa sallallahu alaihi wasallam, ba a baka karatu ba, cewa ashe sai ka je kai karatu, sai ka tankwashe kafa. Sai malam Ibn al-Arif sai yake cewa al-kutbu tadhkiratun liman huwa alimun wa sawabuha bi mahaliha majunun, in baka sani ba a cikin littafin nan akwai gauraye na abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba. In ka zo sai ka karanta abin da ba daidai ba, Allah ya ji kamalan hawar bani, Allah ya haskaka makwancinsa, Allah ya ɗaukaka darajarsa a wajensa, Allah ya saka masa da alkhairi akan ilmantar da al'umma da ya yi. Ina tuna wata rana a wannan masallacin yake karanta, yake magana akan irin wannan, sai ya kawo kisar wanda aka ganshi a Mina wajen al-Jamarat, wajen jifa, sai aka ga ya zo da jaki, ya ɗibi ruwa yana ma jaki tsarki. Sai aka ce masa min aina laka hada, ya ce fil fiqh, haka mala awwal ya ce ban manta, ya ce daga fiqhu, ka ce daga ina, ya ce ai ya gani a fiqhu an ce wa yustahabbu ghaslu khisiyal himar, ya ga cewa an ce an mustahabbi ne wanke, ba zan iya faɗa ba, na jaki, yi ma jaki tsarki. A'a, me ye daidai? Wa yustahabbu ghaslu hasal jimar. Wata da cikin suka ce, malamin suka ce babu laifi idan tsakuwan jifa na da datti a wanke. To shi kuma sai bai karanta hasa ba, sai ya karanta khisiyya. Haka sai aka yi rahat musharriqatan wa ruhtu mugharriban shattana baina musharriqin wa mugharribi. Ilimin yayi gabashi kuma yayi yamma. To matsalar buɗe littafi ka karanta da kanka kenan. Irinsu su ne na fa'artul ma'ana a khana naktar. Ko ba haka ba, fa'artul ma'ana a khana naktar. Allah ya sa mu dace. Sai ya ce wal fikru ghawasun alaiha mukhrijun wal haqqu fiha lu'lu'un maknun. Shi ilimi da haskensa da gaskiyarsa, in ana so a same shi, kamar yadda ake nutso a cikin kogi domin a fito da lu'lu'u da marjani, to haka ake nutso a cikin littattafai, amma sai kana da kayan aiki. In ba haka ba za ka nutse a ciki ka ɓace, sai dai a ji kana kiran haku. Shi ya sa Suyuti shi ma ya ce wal haqq wal nahwu wal lughatu haqqu man talab fakhud min al afwahi ko fakhud min al rijali la min al kutub. Kar ka buɗe littafi ka karanta, ka je ka tankwashe kafa kai karatu. Abul Aliya ɗaya daga cikin malamai yake cewa mun kasance muna rayuwa a garin Basra, muna karban hadisai daga waɗanda suka ji daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma falam narda hatta rakibna ila al-Madina fa akhadna min afwahihim, bamu gamsu ba har sai da muka sukwani dawakai muka garzaya muka je garin Madina muka tankwashe kafa a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ji daga bakin su. Haka yake, shi yasa kar ka ji kunya bawan Allah, tankwashe kafa ka je kai karatu ka ilmantu. Ilimin nan kana so ka zama malami ne, akwai hanyar sa. Ilimin nan a kana so ka ilmanta ne a matsayin ka na wanda yake so ya san yanda zai bauta ma Allah, duka kai ka tankwashe kafa kai karatu. Yan zamani ai ina Google ina gani, ba za ce karatu da Google ba, ta Google kawai har sai ya duba shi akwai wani website ai komai na addini suna sawa. Ba haka ba ne, Muslim pro Muslim kaza, bawan Allah je kai karatu. Ya aka yi ka tafi China, ka tafi Germany, ka tafi Ingila, ka tafi America, ka je din ka samu kallon digiri, amma kuma ilimin addinin ka ba za ka je kai karatu ba, kawai sai ka ce zan yi googling. Me yasa digirin ba kai googling a baka ba? Ba ka da wani majalisi da kake halarta duk sati ko wani lokaci ka ji Allah da Annabi, sannan kuma ka ce kana son ka san yadda za ka bauta ma Allah, ka san yadda ana haka ne? Ba daidai ba ne. Sai sa mu ji tsoron Allah, masu sauraro da masu kallo, mu koma mu yi karatu, mu nemi ilimi. Hanyar da take da albarka kenan, ko ba komai daga fitowar ka zuwa majalisi, duk abinda za ka wuce yana neman maka gafara fa malam. Wani kasuwanci ne ake wannan? Innal mala'ikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna, mala'iku suna ƙasa-ƙasa suna shimfiɗa fuka-fukansu da girmamawa da martabawa ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abinda yake aikata. Kai kuma kana nan kana ta google, kana nan kana ta dubawa a website, ba irin ko ake nishi ba. Wanda zai yarda zan je in yi karatu a gaban wani, zan kaza zan. Kuma akwai wani abu guda ɗaya, duk wanda yake lizimtar karatu yake zuwa ya yi karatu tsakaninsa da Allah, wallahi akwai wasu ɗabi'u da ko yana so ya ci gaba da su sai ya daina. Sai sa ko matan aure nake faɗa, duk matar da ba za ta yi karatu ba, ba za ta rika zuwa karatu ta abin nan ba, to za ka dinga ganin abubuwan ban mamaki a ɗabi'unta kenan. To ba abin asali, zuciyar ɗan adam tandarariya ce. Me yake tausasa ta? Allah ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, me ya hujja? Alani ya ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم. اشي idan ba a samu zikrullahi wa ma nazala min alhaq ba za a samu bushewar zuciya. Kowaye kai abinda ke tausasa zuciyarka shine maganar Allah, Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abinda zai tausasa zuciyarka to zai tausasa ta ne domin ya batar da ita. Wani zai samu taushin zuciya saboda ya ji wata waka ta soyayya, wata za ta abin nan za ta samu taushin zuciya saboda wani, saboda duk me zai kai su lalacewa da bacewa. Amma taushin zuciya, narkar da tsatsar da ke cikin zuciya, feta zuciya akan kyakkyawan tafarki, miƙar da ita, samun kyakkyawan tunani tsaftatacce, ba inda ake samun shi sai daga Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya ce zai samu daga wannan, to ba zai samu ba. Sannan in ma yana ganin ya samu, to ka zira masa ido ya fara tafiya mil ɗaya, mil biyu, sai ya dawo ya ce hanyar ba za ta bulle ba. Hanyar da ake samu ke, shi yasa ana son taushin zuciya, ana son tsarkin zuciya, ana son kyawawan dabi'u, a rika karatu. Yau ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, yau a fassara maka aya kaza, Allah ya ce kaza, ta tasirantar da ita, gobe ka ji, jibi ka ji, gata ka ji nasiha, ka ji wa'azi, sai zuciyanka ta rantsuna, sai ta yi taushi, sai ka mika wuya. Malam yace wa uhibbu an yatalaqqana ma yata'allama ma ya'lamu annahu yadhifuhu. Ina yana bani sha'awa kuma ina bashi shawara idan ya tashi zai yi karatu, zai dauki karatu daga wajen malam, to ya dauki daidai abinda ya san cewa zai iya kiyayewa. Huwa a'lamu bi nafsihi bal al-insanu ala nafsihi basira. Bai daki shi ya san inda ruwa ke zuba masa. Malam yace shi yafi sanin capacityinsa, mental ability, karfin kwakwalwarsa da abinda zai iya kiyayewa, da zai iya haddacewa, abinda zai iya fahimta. Malam yace in kana ya'lamu annahu la yahtamilu fi talqin akthara min 50 fala yanbaghi an yas'ala ziyada. In ya san cewa abinda kwakwalwarsa za ta iya kiyayewa, abinda zai iya fahimta aya 5 na Qur'ani, to ba daidai bane ya ce ya kosa ya haddace, ya kosa ya jamba sura kaza a kara masa. Wannan yana tarbiyyantar da mu cewa kada manufarka akan ilimi shine bari in sauri in gama. Duk wanda manufarsa a hadda din ya sauri ya ce ya gama sura kaza, ko kuma a cikin kaza na gama kaza, a cikin kaza, to haka haddar za ta rika sawarwar cewa tana tafiya, saboda an cusa ta ne cikin gaggawa, ita ma za ta fita cikin gaggawa. Amma in aka yi gini kyakkyawa, concrete mai ƙarfi, to sai ya kasance la tuzazihu ar-riyahu al-ajiya, iska ta bazara da rani da abin nan ba ta karkata wannan fahimtar ko wannan haddar. Yanzu in ka duba karatun da ake yi na jarabawa, kowa lokacin jarabawa yana zama wani ɗan ƙaramin farfesa, wani malami, to amma da yake karatun da haddar an yi su ne don jarabawa, ka ba su kwana 3, 4, 5, sati 2, sati 3, kana zuwa ka tambaye shi, sai ka ji ka allam tagna bil amsi, kamar bai taɓa karatun ba. Amma wanda ya yi daga manufar dama don ya fahimta, domin ilimin ya zauna, sai ka ga babu matsala. Malam ce wa in kana ya'lamu annahu la yahtamilu an yatalaqqana illa 3 ayatin lam yas'al an yulaqqinahu 5. Yace idan ya san cewa ba zai iya kiyayewa ba sai ayoyi guda 3, kar ya ce kai ai ina jin kunya yanzu girma na aya 3, a'a, ko aya 1 ce zaka iya. Allah ya mata albarka, dama mai albarkar ce, saboda haka zaka samu kyakkyawar fahimta da kiyayewa. Da ya ce to in ya kasance ayoyi 3 zaka iya, ba daidai bane ka ce kai sai an maka 5. Malam ya ce fa illa qanahul ustadu 3 lam yajilhu alaiha. Idan malami ya koya masa guda 3, ba daidai bane ya ce sai an kara masa. Wa alima huwa min nafsihi annahu yahtamilu 5 sa'alahu an yazidahu ala arfaqi ma yakun. Amma idan malami ya koyar da shi 3, sai ya san cewa shi zai iya haddace 5 ko kiyaye 5, ya ce to ba laifi bane aladabi na ilimi ya nemi alfarmar a kara masa, amma ala arfaqi ma yakun. Kaji in ya tashi tambayar, ya yi da tausassan lafazi mai taushi. Fa in aba, in malam ya ki, lam yu'lihi bi talab, bai kamata ya matsa ma malami ya cutar da shi ba. Ashe matsa ma malam da tambayar wani abu, ashe cutarwa ce ko? Wa sabara ala muradil ustadi min, sai ya hakuri akan abin da malam ya abin nan ya ce. Fa innahu idha fa'ala dhalika, in ya aikata haka, kana hadha al-fi'l minhu da'iyatan li ziyadati mimman yulaqqinuhu. Idan yayi haka, yaje ya kiyaye gobe jibi tare da hakuri da girmamawa, sai wannan ya taimaki mai koyar da shi ya fahimci cewa lallai wannan abokin tafiya ne. Ash-shahid anan yadda zakai ma malami magana, ala arfaqi ma yakun. Musa ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Wannan ayar akwai karatu da yawa a cikinta, amma karatun mu anan hal attabi'uka, zaka yi mun alfarma, zaka taimake ni,
zaka dan bani dama hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta tabbatar da Khadir shine malami anan malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da duk karatunka a babin fiqh da hadisi to ya wajibi ne idan aka samu wanda yafi ka sanin sira ko kaza ka je kai karatu a wajensa tunda bittifaq an san Musa yafi Khadir amma gashi yana neman alfarmar a sanar da shi abinda bai sani ba amma da kyakkyawan lafazi ashe kyakkyawan lafazi wajibi ne ga dalibi kyakkyawan lafazi wajibi ne tsakanin abokai kyakkyawan lafazi wajibi ne a tsakanin mu sanda muke mu'amala kyakkyawan lafazi wajibi ne ga tsakanin mata da miji bayan da za a yi ki samu wajen zama a cikin zuciyar mijinki kina fada masa maganganu lafuzza waɗanda ba daidai ba lafuzza masu sosa zuciya lafuzza masu sa ya ji ba daɗi duka waɗannan karatuttuka ne na rayuwar mu wanda ya kamata mu dabbaka su mu gyara su duk sanda aka siffanta da kyakkyawan lafazi to kauna tana sadadowa ta shiga cikin zuciyar wanda ake fuskantar da magana gare shi wani mai hikima yana faɗa a wata kasida mai tsawo ba wanda lokaci amma a cikin ta yake cewa wazinatul mar'i bainan nasi mantiquhu wazinatul mar'i bainan nasi mantiquhu adam mutum a cikin mutane shine maganarsa magana ado ce sai yace nisful jamali dilin alqawli ma'qud yace in baka sani ba rabin kyau yana da alaka da iya magana ne amma su Hausa suna cewa fari rabin kyau a dictionary su kenan a magana tana siya zuciyar mai sauraro ke yasa mata idan suna so su siya zukatan mazajensu su iya magana ki zauna ki koyi magana ki koyi yanda ake furuci da dada dan lafuzza haka ake kama zuciyar abin amma in ke zama mai yabe mai kwasowa duk yanda kika samu to karki mamakin idan kin wayoyo cikin zuciyar mijinki kin ga ba kujeran zama a ciki ko kuma tun kina da kujeran ana ta gefe da gefe har kina dani kina daida har a ture ki kyawun lafuzza suna da kyau mu siffanta da su a cikin rayuwar mu zamu ga alkhairi zamu ga albarka wa qulu lin nasi husna Allah muke roko ya azurta mu da kyawun lafuzza ya azurta mu da sufantuwa da managar sufofin managar tambayi ya azurta mu da sarkin zuciya ya azurta mu da dabbaka abinda muke koya ya sanya mu daga cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.